Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 7 ga watan Mayu ta 2021 wanda yayi daidai da 25 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya ya karu cikin makonni 9 a jere. Makonni 6 kenan kuma ana samun karin adadin mace-mace a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara garin Lake Charles da ke jihar Louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na dala trillion 2.3 don samar da ayyuka ga Amurkawa. Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa har-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan yayin da Amurka da dakaran hadaka suka fara barin kasar. Kanin labaran kenan a cikin rahotanninmu kuma za a ji cewa kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Watch na kira ga gwamnatin Niger ta kafa kwamitin bincike kan yadda ake kashe fararen hula a kasar kwanan nan. Sai da wasu 'yan kasar na cewa
wa musulman ta kai inda bisa ƙarya a zargi sojan kasanmu ai hasara ba a ci ba abincinsu amma a tsaya hankali.
A Najeriya kuma har yanzu ana ci gaba da zargin jami'an tsaro da yawan kashe fararen hula ba bisa ka'ida ba.
Inda ke mutane na cewa su mutu a asibiti duka an kashe maganan da ba ta bari ba. To wannan inda Allah ya sa yau 2000 zai fita a hannunsu ya mutu.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna dauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Muna kuma dauke da shirin nasiha kan falalar watan Ramadan. Amma yanzu bari a fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya ya karu cikin makonni 9 a jere. Makonni 6 kenan kuma ana samun karin adadin mace-mace a cewar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya a wani zama da ya yi jiya Alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar. Tedros ya faɗi cewa an samu rahoton ƙarin waɗanda suka kamu da cutar a cikin makonni 2 a fadin duniya fiye da yadda aka gani a watanni 6 na farkon annobar. A cikin watannin da suka wuce, kasashen da ke yankunan hukumar WHO sun ba da rahoton samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace. Yanzu ba lokacin da za a saki jiki bane, har ma da kasashen da ke samun raguwar masu kamuwa da cutar a cewar sa. Annobar na ci gaba da yaduwa kamar wutar daji a India, abinda ya sa Prime Minister Narendra Modi bayan matsin lamba da ya fuskanta ya sanya matakan kulli a kasar don shawo kan annobar. Ma'aikatar lafiyar India ta ba da rahoton sake samun adadin tarihi a yau Juma'a na mutum 414,188 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 da kuma mace-mace 3,915. Jami'ai sun yi imanin ta yiwu ma adadin ya fi haka. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kai ziyara garin Lake Charles da ke jihar Louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na dala trillion 2.3 don samar da ayyuka ga Amurkawa. Kudurin da ake kira infrastructure bill da turanci ba gine-ginen hanyoyi da gadoji kadai ya kunsa ba, har ma da inganta makarantun gwamnati da kuma samar da tsarin kulawa mai inganci ga masu manyan shekaru da nakasassu. Kudurin na daga cikin manyan kudurori uku na kuɗi da fadar White House ta fara kokarin neman aiwatarwa a kwanaki 100 na farkon mulkin Biden. Sauran sun hada da kudurin dala trillion 1.9 na tallafin ta da kuma tattalin arziki ga Amurkawa wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a watan Maris, da kuma na dala trillion 1.8 don taimakawa iyalai Amurkawa da shugaban ya gabatar a watan da ya shige. Idan aka hada su duka, kudurorin uku da jumlar kudinsu ta kai dala trillion 6 za su sauya dangantakar da ke tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan kasar ainihin.
Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa har-haren da ƴan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakarun hadaka suka fara barin kasar. Jami'an larduna a fadin Afghanistan sun yi gargadin samun hasara sosai a jerin wasu har-hare da aka kai a kwanan nan, ciki har da mace-mace da jakkata, tun bayan da Amurka ta fara fidda dakarunta daga kasar a hukumance ranar 1 ga watan Mayu. Amma a jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta hakikance kan cewa aikin janye dakarun na tafiya kamar yadda aka tsara, babu wani abin mamaki da ke faruwa. A jiya Alhamis, General Mark Miley, shugaban haɗin gwiwar manyan hafsoshin ƙasar, ya faɗi cewa shi da kansa ya shaida dakarun Afghanistan za su iya faɗa. Ya kuma ce, tabbas mun sha taimaka musu, amma su ke jagorantar faɗan. Da yake magana a gefen Miley, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin shi ma ya bayyana ƙwarin gwiwa akan cewa sojojin Afghanistan na da ƙwarewar yin faɗa. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko daga Jamhuriyar Nijar, inda za a ji cewa ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta rubuta ma hukumomin ƙasar takardar buƙatar yin bincike kan zargin kashe-kashen fararen hula a ƙasar kwanan nan, abin da ya janyo takaddama. Ga su lamunmu ne bar ma da cikakken rahoto.
A wasiƙar da ta aike wa ministocin shari'a da na tsaron ƙasa, ƙungiyar Human Rights Watch ta buƙaci sabuwar gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum ta ɗauki matakin samar da haske a game da kisan wasu fararen hula kimanin 317 sanadiyar hare-haren da aka kai a watannin da suka gabata a gundumar Tiliya da ke jihar Tawa da garuruwan Zarum Dare da Chambangu da Bani Bango a jihar Talabiri. Wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Al-Kasim Abdulrahman, ya bayyana min yadda yake kallon wannan batu.
Ita kungiyar daidai ne take ta tambayi wannan abubuwan saboda cikin aikin ta ne, amma abin da ya kamata a sani daga cikin wanda ake kashewa ko wanda ake kawo hari da su, akwai wanda cilasta musu ake su taho, akwai wanda garkuwa ne ake da su a taho da su. Kinan irin wannan in aka zo aka kawo hari, soji suka maida martani, yana iya shafo kowa. To shi yasa kaga irin wannan binciken yana da wahala, saboda bayan da za a yi yayi wani alfanu, saboda ba a iya yin shi duka gaba daya a tabbatar da kowane bangare an sa shi cikin binciken kuma an gano abin da ake so a gano.
Human Rights Watch a wannan wasiƙa ta ce idan aka dubi yanayin da abubuwa suka wakana, za ta yi dukkan bangarorin da ke kafsa wannan yaki na da hannu wajen kashe-kashen da aka fuskanta daga watan Janairun da ya gabata kawo yau a waɗannan yankuna. Idan hakan ta tabbata, ya zama wajibi gwamnati ta ɗauki matakin hukunta jami'an da aka samu da laifi, in ji ta. Sai dai wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam son Allah Dambaji na cewa irin wannan tunani abu ne da ka iya katsewa jami'an tsaro hamzanin aiki.
Ba mu son ta kai inda bisa ƙarya a zargi sojan ƙasarmu. Ka tsammani shi shugaban ƙasa mutum ne, na ka tsammani yana da wannan husaha da zai gane da ta tamina ya ce da har kawo da ba tamina ya ce ba. Waɗanda ya zama to suna zuwa su girma rayuwarsu suna abubuwa na su kare jama'a, a yi hattara ba a ce ba a binciken su, amma a tsaye hankali.
Shi ma shugaban ƙungiyar kare muradin al'ummomin jihar Talabiri Ahmadu Haruna Maiga na ɗaukar buƙatar ta Human Rights Watch tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya a yaƙi da 'yan ta'addan da suka addabi Nijar da makwabtanta.
To soje aikin su ne, a bar su su yi, ba kwanciyar hankali ake so ba. To a bar su yanda ake yin nan, wallahi sai fa normal kun sojojin wannan abu, akwai wanda wallahi suna aiki sosai. Ina tambani a wannan zamanin da muke ciki, mu duka mu tashi mu saye, mu ba juna hannu, mu yi fatiya, mu yi roƙon Allah ya kawo mun sauki wannan abu.
Kawo yanzu hukumomin wannan kasa basu mai da martani ba ga buƙatar ta ƙungiyar Human Rights Watch, wanda yake ɗan magana na cewa shiru ma magana ce. A shekarar da ta gabata, wani rahoton binciken hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Nijar, wato CNDH, ya bankaɗo abin da ta kira kisan gillar da jami'an tsaro suka yi wa fararen hula 71 a yankin Inates ba tare da aikata laifin komai ba. Sai dai mahukunta sun yi watsi da wannan zargi, kasancewar abin na iya katsewa dakarun gwamnati hanzari a wannan lokaci na neman bakin zaren matsalar tsaro a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai.
gaida su ne. To kada dai a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Ta yiwu a cimma yarjejeniya nan da 'yan makonni game da Amurka da Iran su koma kiyaye yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015 idan Iran din ta yanke shawarar yin hakan, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ya kuma kara da cewa har yanzu akwai gibi a neman cimma yarjejeniyar. Jama'a Amurka sun koma Vienna a wannan makon don zagayen tattaunawa na hudu da Iran akan yadda za su koma kiyaye sharadan yarjejeniyar. Wata tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ita a shekarar 2018, abinda kuma ya sa Iran ta fara saba sharadan yarjejeniyar shekara daya bayan nan. Makasudin yarjejeniyar shine Iran ta maida hankali kan daukar matakan takaita shirin nukiliyar ta yadda zai zama da wahala ta samu kayayyakin hada makaman nukiliya, don ita kuma a sassauta mata takunkumi daga Amurka da tarayyar Turai da kuma Majalisar Dinkin Duniya. Iran dai ta masanta cewa tana da shirin hada makaman nukiliya. Jami'in na Amurka ya ce ta yiwu a farfado da yarjejeniyar nukiliyar kafin babban zaben Iran na ranar 18 ga watan Yuni. Kasar Somalia ta sanar a jiya Alhamis cewa ta farfado da dangantakar diplomasiya tsakaninta da kasar Kenya biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen makwabta da kasar Qatar ta shiga tsakani aka cimma. A lokacin wani taron manema labarai a birnin Mogadishu, mataimakin ministan yada labaran Somalia Abdulrahman Yusuf Al-Adala ya yi sanarwar yana mai cewa kasarsa za ta koma hulɗar diplomasiya da Kenya wadda ta lalace a shekarar da ta gabata. Al-Adala bai bada karin bayani ba akan yadda aka fara tattaunawar tsakanin shugabannin kasashen biyu, amma ya ce shugaban Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani shine yayi yawancin wannan kokarin. Nan take dai gwamnatin Kenya bata maida martani ba a lokacin da sashen Somalia na muryar Amurka ya tuntube ta game da batun.
An gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu, inda za a ji cewa duk da matakan da hukumomi suka ce sun dauka kan abubuwan da suka janyo zanga-zanga a fadin kasar nan kan zargin kuntata ma jama'a da jami'an tsaro ke yi, da alama har yanzu da sauran rina a kaba. Na baya-bayan nan shine al'amarin da ya faru a Mayo Belwa da sauran wurare. Ga rahoton Salisu Muhammad Garba daga Adamawa.
Wannan hayaniyar fusatattun matasan karamar hukumar Mayo Belwa kenan lokacin da suke zargin cewar jami'an tsaro masu taken Operation Farauta na rundunar sojin jihar Adamawa suna yi musu kama karya, har ma ya kai ga rasa ran ɗaya daga cikin matasan karamar hukumar mai suna Dan Juma wanda ke da kimanin shekaru 41. Zanga-zangar matasan dai ya yi kamari har ma sun kai ga fashe-fashen motocin al'umma masu tafiye-tafiye na wannan yankin. Tuni dai mun yi nasarar zantawa da wasu daga cikin matasan domin su gaya mana halin da wannan yanki ke ciki.
Muhammadu halin da muke ciki dai ba da.
To me ke faruwa?
Abun da yake faruwa ana danne mana haƙƙi ne, mun zabe su an zo an kawo farauta gari su a danne mana, zuwa jiwa mutane suna kariya mutane suna kashewa ma yanzu ka suke yi bai duka suke ko abun nan ba. A gida ka jan kama shi ka zo ka dace shi har ka kashe shi.
Kana magana da Isa Muhammad Tugga, sun da ki mutane sun fi kwaya 10 na kashewa sun mutu a asibiti duka an kashe maganan ka an ba ba. To wannan inda Allah ya sa yau 2000 zai cika a hannun su ya mutu, ba wani magana asibiti ba komai a hannun su ya mutu. Bayan ya mutu a hannun su suka dauka suka kai asibiti suka ce suka hurgar da shi ma'aikatan asibiti da suka gayan mutum na mace suka ce su baras kan baba, suka dauka suka kai police station suka ce baras kan baba. Allah ne cin kashin da ake mana mulki, yanzu muna mulki ne na demokradiya.
Shi ma dai mahaifin ya nuna bai ji dadin wannan lamari ba, amma dai ba zai so a ce a kansa ko akan iyalinsa ana zanga-zanga koko tada hankalin al'umma ba.
Baban Dan Juma wanda yake ce kaba inda biyu banda labari sai naji aka ce mai kanin sa ya zo farashi baba ka sabi nake fadi na nake waye yake Dan Juma yake mai ya faru wajira an zo dauke shi amma an yanzu an samu kawai to da na zo kuma na duba yanayi a wandin akwai duka akwai tabo jikin san shi da wuta aka tsuna ci to ba yau ne suka fara ba dan sun burge mutum in an kashi sai mutum ya mutu a ce waye a ce ne tare ba ne ba yau ba ya kai so uku to saboda haka mu da mamu da su yanzu za a yi magana da kuma zai biya mu diya na yaro nan
ba ai wata barin da na hadin gwiwa na jihar Adamawa suka kai agajin gaggawa a wannan yanki na karamar hukumar na Mabalwa sai dai mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Adamawa DSP Suleiman Yaya Guroji da shike rundunar su tana ɗaya daga cikin rundunar da suka kai agajin gaggawa a wannan yankin tare da bada hakuri ga al'umman karamar hukumar Mabalwa
ma kira da muke ma al'umma shine ku yi hakuri su kai zuciya nesa su daina yin zanga-zanga domin hakan din yana hana matafiya a haƙƙinsu na yin tafiya sannan kuma yana kawo barna ga dukiyoyi da kuma rayuka so yin haka ba mafita bane ila iyaka su gaggauta a kawo korafin su ka shi commissioner yan sanda wanda a shirye yake domin ya dauki matakai na ladabtarwa da kuma na hukuntawa
to sai mu ce Allah ubangiji subhanahu wataala ya bada hakuri ga iyalan mamacin su kuma matasa Allah ya huce zuciyarsu Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Adamawa a Najeriya.
An gaida Salisu. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai leka ne ga irin wani da ake toyawa dangane da shirin da Amurka ke yi na komawa cikin matsayin da aka cimma da Iran kan shirin ta na nukiliya da Amurka ta fice a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump. Sunana Mahmud Dalo. Madalla. To har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kan batun komawar Amurka cikin yarjejeniyar nukiliyar Iran da kuma yadda za a tabbatar da ganin an aiwatar da ita ba tare da tangarda ba. Masu lura da lamura sun ce wajibi ne sai an yi la'akari da yaduwar makaman nukiliya a yankin gabas tsakiya yayin da Iran din ke neman a dage mata takunkumin da aka kaba mata. Bayan ga haka akwai bukatar a taka burki ga irin ayyukan da mayakan yan Shi'a ke yi a yankin wanda suke samun goyon bayan hukumomin Iran. David Shinaga babban malami ne a cibiyar Washington Institute kuma tsohon mai ba gwamnatin Trump shawara ne kan batutuwan da suka shafi yankin gabas tsakiya. A cewarsa Iran na matukar bukatar ganin an dage mata dukkan takunkumin da aka saka mata kafin ta koma tubar da aka dora ta a wancan matsaya da aka tumma wacce ake kira JCPOA a takaice. Ya kara da cewa akwai kuma bukatar Amurka ta yi amfani da wannan dama ta taka wa Iran burki kan irin ayyukan ta'asar da take yi da ita da kawayenta a yankin.
Kece
idan aka dake mata takunkumin da dama babu wata madogara da za a iya dafawa don tilasta mata ta dakatar da ayyukanta waɗanda suka hada da yawaitar makamai masu linzami da mayakan Shi'a masu samun goyon bayan Iran ke harbawa a ko'ina a yankin kama daga Iraki, Yemen zuwa Siriya da Lebanon. Iran din tana amfani ne da duk makamanta wajen yakar gwamnatin Biden da zimmar ganin ta samu makamin da za a mata rangumi idan aka koma teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar nata. Din ga baya dai shugaba Biden na Amurka na da sha'awar komawa cikin wani yarjejeniya amma ya zama dole sai Iran ta gyara halinta kamar yadda ya faɗa. Shugaba Biden kenan yake cewa a shirye muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe. Wato China, Faransa, Jamus, Rasha da Burtaniya da kuma ita kanta Amurkan
kan batun shirin nukilin Iran. Dole ne kuma mu tattauna irin tarzumar da Iran take haifarwa a yankin gabas ta tsakiya. Yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a Munich ta yanar gizo, Biden ya alƙawarin haɗa kai da nahiyar Turai da sauran ƙawaye kan wannan batu na Iran. Matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce. Kelsey Deport ƙwararriya ce kan al'amuran da suka shafi takaice yawaitar makamai. Ta ce hanyar da za a iya magance damuwar da Amurka ke nunawa kan ayyukan Iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya. Na tattare da maido da wannan yarjejeniya ta JCPOA da kuma ƙara wa Amurka ƙwarin gwiwa kan wannan tattaunawa. Sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfaɗo da wani yarjejeniya, to tamkar an ba Iran ɗin lasisin mallakar makamin nukiliya ne. Ita dai Iran ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin uranium ɗinta har zuwa kashi 20, sama da mizanin da matsayin da aka cimma na kashi 5, kasan da har ila yau bai kai kashi 90 da ake buƙata ba wajen ƙera makaman. Ita dai Iran ta nuna alamun za ta koma kan teburin tattaunawa, amma ta ce ba za ta lamunci sauya wani sashi na matsayin da aka cimma ƙarƙashin gwamnatin Obama ba. Alex Fatanka mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi shirin nukiliyan na Iran a Middle East Institute.
Meetings going to be set up. The Americans are going to find a way back into the deal.
Yace abin da za a gani shine za a shirya taruka. Amurkawa za su nemi hanyar da za su bi su koma cikin wannan yarjejeniya. Za a iya wa Iraniyawa sassaucin wasu takunkumai, amma ba komai da komai ba. Abin nabi a nan shine kowa zai yi kokarin ya ga cewa bai wulakanta ba, amma dai kowa na buƙatar a koma turbar diplomasiya, inda za a fara da ƙananan batutuwa ta yadda kowa zai samu ƙwarin gwiwa. To haka zalika, gwamnatin Biden ta ɗauki wasu matakai a Majalisar Ɗinkin Duniya don maido da tsare-tsarenta kan Iran kamar yadda yake kafin gwamnatin Trump ta janye. To sai dai komawa kan teburin diplomasiya ba abu ne mai sauƙi ba, domin akwai tambayoyi da dama da ke buƙatar amsa a cewar wasu masu sharhin. Wani kalubale kuma da za a fuskanta da Iran shine kan yadda take tsoma baki a wasu al'amuran yankinta da suka hada da na Yemen, inda take fada kaikaice da hukumomin Saudiya. A farkon watan nan gwamnatin Biden ta ce za ta kawo ƙarshen tallafin da take ba dakarun da Saudiya ke jagoranta, abinda gwamnatin Biden ta kira yunkurin maido da hulɗar diplomasiyya da Amurka ke yawan jaddadawa. Jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani shiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Fatima da Kuswara da ta haɗa wannan rahoto, sai kuma Julie Lewis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Abubakar Kawu Girgir. Ya ce, "Salam VOA Hausa, dakatar da shugabar hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta NPA a Najeriya, Hadiza Bala Usman, domin yin bincike da shugaba Buhari ya yi umarni a yi bisa zarginta da wasu kurakurai. Muna fata za a yi binciken gaskiya, kuma muna kira ga shugaba Buhari wannan binciken kada ya tsaya a kanta ita kadai, ya zagaya har kan wasu masu rike da mukamin siyasa, domin wasu daga cikinsu sun gaza yin aikin da aka ɗaura musu." Shi kuwa Abubakar Sadiq Musa Nguru cewa ya yi, "Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika kashe sojojin Nijar da 'yan ta'adda suka yi abin jimami ne da kuma abin Allah ya wadai ne. Don haka ya kamata dai sojojin jamhuriyar Nijar su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da 'yan ta'adda, domin Hausawa na cewa hanyar lafiya abita da shekaru." Shi kuwa Adamu Habu Umar Enyanga, karbar hukumar Taura a jihar Jigawa, cewa ya yi, "Salam VOA Hausa, ganawar sirri da shugabannin hukumomin tsaron Najeriya da ɗaukacin 'yan majalisun dattawan Najeriya suka yi kan yadda za a gano bakin zari da zai taimaka wajen magance matsalar tabarbarewar tsaro a kasar baki daya. Muna fatar Allah ya sa ganawar ta zama silar kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a Najeriya baki daya. Allahumma amin. Ita kuwa wasika ta gaba cewa ta yi, assalamu alaikum viewe Hausa. Allah ya sa taron da ke gudana a jamhuriyar Niger akan cimma dokokin kayyade tsadar farashin kaya ta cimma nasara. Allah ya sa hakan ya zama alheri ga talakan Najeriya. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri.
Yanzu kuma ga nasiha kan falalar watan Ramadan.
Sunana Abdullahi Bananau, shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna. Al'ummar musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala suna Allah Allah Ramadan yazo, shi yasa sabbin manzon Allah sukan yi wata shida. Addu'o'in su guda biyu ne. Wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan, bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karba mana ibadan da muka yi a watan Ramadan, saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne. Cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da 1000, Annabi Nuhu alaihi salam. Allah ya ce mun aiki Annabi Nuhu zuwa ga mutanansa, falabitha fihim alf sanatin illa 50 amma, ya zauna a cikin mutanansa shekara 1000, shekara 50 ne babu. Mu al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce al'umma ta shekarunta baya wuce 60 zuwa 70, kadan suke tsallakawa. To idan mutum Allah ya sa ya ga daren Lailatul Qadri, ana roƙon ya mishi lada mai yawa. In an ce dare ɗaya tak yafi dare na wata 1000, shekara kusan 80 da wani abu. To ya in musulmi ya ga Ramadan ciki ya dace da Lailatul Qadri na shekaru mu ce 40, kenan kaga an roƙon ya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada. Ina fatan al'ummar musulmi na Najeriya da na duniya baki daya su yi amfani da wannan dama domin roƙon Allah. Wasu daga cikin sabbin manzon Allah suna cewa Allah ya ba mu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu. Ɗayan bai tare da mu yanzu, ɗayan kuma na tare da mu. Ɗaya da bai tare da mu shine kasancewar manzon Allah tare da mu. Lokacin da Annabi yake raye tare da sahabbansa, rayuwarsa kawai Allah yayi alƙawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba. Kuma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana lahum mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin kai rahama ne.
Kafin mu karkare, ga Maryam ta sake dawowa don bitan labarai.
Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya ya karu cikin makonni tara a jere. Makonni shida kenan kuma ana samun karin adadin mace-mace, a cewar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO, a wani zama da ya yi jiya Alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar. A jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya kai ziyara garin Lake Charles da ke jihar Louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na dala $2.3 billion don samar da ayyuka ga Amurkawa. Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakaran hadaka suka fara barin kasar.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC, nake ce a sha ruwa lafiya.